da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio, sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk Laraba, shirin yau da gobe yana yada zango ne a Jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tabar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai farin jini wato yau da gobe. A yau shirin zai yi magana ne akan tabarbarewar tarbiyya a tsakanin yara. Tarbiyya dai ita ce tushen rayuwa, don kuwa duk wanda ya rasa tarbiyya to yayi asara babba, hakan ma kasa ba za ta iya alfahari da diyanta da ba su da tarbiyya ba. Mafi yawa dai jama'a na danganta tabarbarewar tarbiyya ta samo tushe ne daga iyayi, musamman ma in aka bambanta ta da ita tarbiyyar ta da da kuma ta yanzu. Alhaji Ibrahim Isufu, wani mazaunin garin da magaran ne, yayi karin haske kan illolin rashin tarbiyya.
To alhamdulillah mun ga bambancin tarbiyya sosai tsakanin jiya da yau, amma abubuwa ne suka tattaru suka yi yawa. Amma na farko, a yanzu abinda muka nura tarbiyya an baro ta daga gida. Bahaushe yana cewa tare gini razza ne. Uwaye na nasara yake cewa son entrant de démissionner de leur rôle na uwaye tun da gida. Kin ga yanzu misali, mu masu haraka, ɗan kungiyoyi masu zaman kansu masu haraka da harkar lakwal da abu kama mushinan lakwal da masu lakwal sun sani ba kamar irin na da ba ne, wanda uwaye suke bin karatun iyansu sau da kawa. In kin ga uba ya je lakwal, ya je makaranta yana kun hobba ki, to wani abu mara kyau ya biyo baya, ko an yi sanksu ne kin dan shi ko an kori dan shi ko wani abu. Amma takim ki ga uba ya ja kawa irin na da, ko uwa ta je makaranta dan ta ga yaron ta yana zuwa ko bai zuwa sau da kawa, bi sau da kawa ya kau. Na biyu, yanzu in ji ka dauki wannan al'amari na shisha ko na shaye-shaye da ake yi, kai uba ka huto da safe zaka huta, kaga an dora fada a kofar gidanka, an kawo kayan shayi, an kawo kayan shisha an aje, sai ka bi ta gaban su, wataƙila ma har sai ka ba su wani abu, ka huta ka tafi gari, ka je ka zauna a inuwa cikin abokanka kuna zage-zagen cewar gwamnati ya sa ma yara ido. To kai a matsayinka na ma'aiki da ka huto ka gansa kofar gida, me yasa baka watsa su ba? Na uku, akwai wani abu wanda nake cewa san kai. Kin ga mu da tamar lokacin muna yara, in matsala ta samu a cikin unguwa, yara sun yi wani abu, latijo ɗaya in yi huto ya magana, wannan magana ta mutu. In wada ne ake, latijo ɗaya zai muku magana ko bari. Yanzu kowa yana dardare, yana tsoro, yana tsoron kama dan wani magana, makwabci ya huto ya ce maka dan mi kama dan shi magana, ko dan dan uwa. Duk al'amura ne wanda abubuwa ne wanda mu mun taso mun gansu. Wasan kwallo muna yi a cikin unguwa, in aka ce mu bari mu tafi can daji mu je mu yi, latijo ɗaya zai magana, amma mun bari har abada kenan. To kin ga abubuwa ne iri wannan ban doko ba na zo kan hukuma tukuna, wannan daga mu kan uwaye kenan. Uwayen ya kamata kowa ya kama jikin shi, tarbiyya da gida take farawa. In akwai mu kuma bangaren iko, wanda shi iko uban kowa da kowa ne, ya kamata a ce abubuwa na zai na da ake yin su na unguwa na sa ido, da zama da mayar yake yi da masu unguwi na a kirayu su a zamana da su, a ce a kowace unguwa dole sai an maido su kwamitin sa ido, ya zamanto masu unguwi da ma mayar suna zama suna tattaunawa miye matsalolin unguwi, mi za a yi, mi zan ma kanmu da kanmu. To wannan bangare ne, wannan shi ko wannan tsari dole sai daga wajen iko ne zai zo ya sabko har ya sabko kasa. To wannan sune kadan, amma abubuwan suna da yawa, kamar kadan daga cikin irin abubuwan da na hango, wanda ya kamata a ce inda an zamana sai a gode tare, a tsira tare. Su kuma wanda suka tara mata a cikin gidansu, masha Allah, su kuma kai kokari, kai a matsayinka na uban gida, a ce ka hada kan, in huwa kai kanka ka watsar da gidanka to wallahi ba wanda zai zo gyara ma gidanka in kuna wasa za ku tsinkaye lattijo ya tukumo daga kasuwa ko daga gari yayo ce hone ya riko na ba hannun shi za ku ruga da gudu ku amshi wannan kaya sai kun je kun kai mishi kun sabke ni a cikin gida duka abubuwa na tarbiya wanda na da wanda muka tashi a cikin kansu wanda sun watsu yaro ya sanka abokin baban shi ne
yo baban nashi ma ha
amma zaka gani abun yarinya ko yaro kamar yi ya kama karo wani gami sai kai dai ka tsaya shi ya wuce tunda shi gauga yake yayi na ba mun san gauga kai ta ganka kake kai ture ka
shi kuwa Rabi'u mamman wani magidanci cewa yi sai fa an yi da gaske an zage dantse irin yadda tarbiya ta gurbace a wannan zamani
abinda zan ce kowa yana da laifi a ciki diyan da muka aiwa suna da laifi mu uwaye muna da laifi gwamnati tana da laifi al'umma da suke tare da yaran su ma suna da laifi a da yaro a unguwa yayi kadan yayi abu ba ma uwayen shi ba akwai wanda a cikin unguwa sun isa su mai magana ko kashi ne su bashi kashi amma a yanzu ya kai ga dan makwabci yana gani dan makwabcin shi yana abubuwa wanda sun mutu daga hanyar tarbiya suna gurbata unguwa ma a fitu unguwa yara kuma suna gani a kyale shi makwabcin yana tunanin in yawa dan wannan magana tana uban ya huto mai cin mutunci inda ake bata harkai tsakanin uwar yaran ma da uban yaran nan kanshi nasara yace selinon ki fela force in kai fita kai ba zama ba kake uwa ita kanta ya kamata ta rika sa shi bisa turba ta hanya wadda ta gaskiya amma tana gani yaran yayi abu yau yayi gobe batta in uban yazo batta ce yayi kaza sai ta rika boya batta so a sani har abin ya gi yaro ya giga da iskanci ana ji ana gani kuma ya gurbata unguwa ya gurbata al'umma ya gurbata ɗiyan mutane babban murya ta magana da nake so in yi ni abin da nake so shi tsaye a maido tarbiya irin ta da kuma makwabci yana da inci na yasa a maido wannan abin irin na da lokacin muna yara ya isa wa yaro magana a unguwa in ka suke ka kawo ƙaran makwabcinka kwafsariya ko wani wuri kace wai dan ya matsa yaranka iko ya kamata yayi magana yayi bincike ya ganin in abin nan gaskiya ne in ya ne in ya shahi kamar yana neman ya gurbata tarbiyyar ɗiyan mutane a unguwa ya kamata a dau mataki saman wannan uban da yazo ka ƙara yace ana matsa dan shi ita ɗiya mace da kake ganin ta wata mace ita ya kamata ta yi tsaya saman ta lalle uba shi kanshi yana tsauta amma ɗiya mace wata mace ita kamata ta yi tsaya saman ta katta sake ta barta ta saka mata wuri tunda ummi take in kai kimi take ke uwa mace kin sani kina ganiya kenan tsaye kamata shi in kana da ya mace ka gayawa uwa gaskiya in wani abu ya hauka na fa mu duka ne abin da ya karin ki ce ki ga mun
to amma iyan zaka gani wai kai kana magana makwabci shi kanshi uwa ko uba da suka aihe shi bai raga musu wasu iyan ba su raga ma uwayen ma da suka aihe su bare kuma wani makwabci ko wani dan uwa
baiwa yaro kawa ma'aikanka su ma magana haka ce ka mai da musu magana ni ana
wa iyan yanzu yawanci duka haka nan
to wannan akwai tambaya a bisa wannan abu abubuwa ne wanda ni ina da tambaya a bisa su
baka ganin kamar akwai yanzu in aka duba uwayen yanzu akwai son iya suna son iyan su uwayen da kuma suna son iyan amma ba su nuna suna son su
yo ai buki san ba an ce kaso danka duniya ta kishi ka ki danka duniya ta so shi wannan magana kasan kanmu mance da ita mai aiki da ita ba no bane ni kada yara na yi shi tana yawa ba ni ba zai amwana kai kanka makwabcin nan tana wa Allah yayi abin da zai sa shi zai amwane ka ko kuma akwai abin da tana yawa bannanin kai zaka yi tsaye a bisan shi kenan abin da nake sa aka wai a hudu zan ce yaro ni kaina ban san ba inda zan mutu kenan menene ya kamata mutane su yi tsaye a bisan shi ya shafi harkar tarbiya makwabci ko baka gama komai ba da shi ka bashi darajar shi ya baka darajar shi iyanka abin da ya shafi iyalinka bakka nan kana nan in yaro yayi laifi yayi tsaye mai magana in hoda ne ka tarra unguwa suna yi ka wannan dan waye wannan dan waye duka ka ba su kashi ko kai me na san su watsi haka
uwa kuma kaka Hajiya Rabi ta ce laifi duka na iyaye ne musamman ma mata
mutu Hajiya Rabi mai tuyi mutanen tanaka alhamdulillah alhamdulillah lamarin da ya sa du'a sai adda din yanzu tarbiyyansu sai abinda Allah ko ba laihin ko abin laihin uwaye ne da abin da gara ma yake so yayi kai uwa kana kallo ai bai yiwa kusa ku tsuye da kuke so dole ne yaro abin da yake so ka kishi abin da kake so yi shi to yanzu duk haka babu shi duk mai san dan shi karshen shi dama wala zaka shi da sai ka kwatanta baka shi ke zama wala in ka kwatanta kana san dan bai zama wala na ke cewa kabiru dan ka tinga na karami in yi gidan yare bai bido bai bido abin da kake so dai ke san shi bai yiwa dole bi abin da kake so amma yanzu ba haka nan bane ba
me yasa ke fitar haka
abin da yasa yare yanzu mutane yanzu sun dauki san su sun dura ma diya shi ku bai yiwa duk dan da ka sa dariya wata ran kuka zai saka ko kai wani in dai to yanzu dai ga dan uwa ma da aminin arziki ma da dan uwa kama kwabcin ka sai biyu da danka abinda gagari lalatacce sai ya kama bashi kashi yace dan me zaka yi tsoron shi amma yanzu kai uwa da ammaka da uba sai kaga kana ta kun hobbaki kana ta dani ake ma danka kaza dani ake ma danka haka nan baka amince to akwai abin kirki ko dan wannan kaga ma amince dan uwan naka har gaba kuke sabur danka kai shi a da ka rasa ya tsani dana ko ya tsani dana to shi ku ba tsana bane su ne to duk basu din haka nankin aka bar shi haka nankin yaro a gaban ni amma daga rama sai dama to alhamdulillah cikin sama dai ana samun nagari jan bai da yawa ba a ci an gama an lalace gaba daya kai ne ka sa rashin tsan aikin ka din da kai ne baka takura shi tun yana karami tun ni girma zai zama ba zai maka ba tun yana karamin shi baka sa shi abin da yake so ba yana waka yana bude baki yana bin tsarin tsarin baki an yi abin kirki akwai wanda suka yi karihin uwa da yawa kuma akwai wanda suka yi uwa ba ba a gama a ce an zama daya akwai dama wani gida da katin kalo ka sanya kai isti wani kuma dama kan ka zo ma ka sanya kai isti a gida daya ma ai halin wanda wani ba dai bane ko uwa dai ba halin wani ba dai bane yana tosiya wani bai da tosiya gama haka ake tashi
dan duka lihin uwaye ne
lihin uwaye ne in ba su saka kin amma haka ba ta samu
amma wani yaron ku kai kai daidai gurgurdan karfin ka kai amma abin ya gagara
tun da ya taso in yace maka bayye ka tai yarin ta ne ce ka in ya tashi gobe ya maka a to uwaye dai uwaye ne yanzu ki ga matashi kaga aikin da yoda a titi ma kaga o da baka santa baka ganta da kaya karba kake kirki saboda ni saboda ka san ko uwa ka aka maka haka za iza kai ko amma ba yanzu ba yanzu nasu uwa ma basu mutunta ba ta su mutunta wani
ga budurwa a cikin gida sai dai uwa ta yi tuta
ba duk san uwaye ne wallahi wallahi ni da mai bota ban da mushi bota in ne kai katta ba ta gobe shi katta ba ta mana in mata duka dai ba
budurwa tana kwance uwa ta tana
wallahi dalle uwaye ne in ta tana mata tuwon katta ci ji ba ta hana ta ga gata ta tashi ta
shi za ta yi ai
ko shi ta je ai ana tsara Allah ta bi tsara addu'a katta je ko ina ta tsana mu duka sakakin sakanta ne ko sama haka nake Allah da kashe da mutsuri musadin musaliti
to duka wannan abu dai bai tsaya a burane ba su ma kauyuka hakan take in ji malam Ali
sunana Ali
malam Ali muna magana tarbiyya yanzu aka lura tarbiyya ta tabarbare ne zaka iya cewa game da haka
to yanzu a magana tarbiyya a yanayin da muke gani a yanzu gaskiya ba nan birni ba kauye ma abin ya lalace tunda mu yanzu lokacin muna matasa yara a kauyukan mu duka yaran gari kan in mun kai mu 20 muka yi laifi ko wani abu babba ɗaya na garin ya tashi gaba ɗaya sai ya kashe mu kuma ba a cikin uwa mu ba wanda ya sai magana balle mace uwa a yanzu ba wannan dan kanan kama wanda kuke uwa dai baka yi mishi wani aiki
uwa kama ba ta taba
dan wallahi uwa kama ba ta taba da
kan ta dan
yi Allah abu kawai sai na gani menene zamani ne menene ban sani ba wallahi abu ya lalace
to ko menene abin yi dan ganin an ceto ita wannan tarbiyya da take da muhimmanci ga ci gaban duk wata ƙasa ta duniya Ustaz Muhammad Abdul Mumin da ƙarin bayani
wani bangare ɗaya ko da yayi wani bangare bai yi ba to ba za a iya samun cin nasara ba abu na farko da shi tarbiyya ana samun ta ne ta bangaren uwaye a gida hanya ta biyu bangaren makarantu na ilimi na addini da kuma na zamani duka wannan gurin hanya ce ta samun tarbiyya abu na uku shine zamantakewa ta al'umma gaba daya ya zamanto su ma suna da wani gudunmuwa da suke bada ba ta bangaren tarbiyya kololuwa shine ko abin da ya shafi gwamnatoci to duka wannan bangaren kowane yana da tashi rawar gani ta fuskar abin da ya shafi tarbiyya to da haka muke ganin kenan wajibi ne akan kowane bangaren ya tashi ya ga ya kawo tashi gudunmuwa don a ga an magance wannan babbar matsala wanda ta shafi tarbiyya uwaye su tsaye tsayin da ka sani cewa amana ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su ta yaya wanda kuma zai tambaye su a ranar tashin alkiyama wanda kuma in sun yi kokarin Allah zai ba su lada kuma za su samu zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da a samu kuma yara manyan gobe su zama to masu albarka masu ci gaba a cikin rayuwa suka ci gaba a ƙasa kuma a duniya gabaki daya haka ta fuskar abin da ya shafi ilimi na makarantun boko da makarantu na addini to nan gurin ma wani abu ne wanda yake dan mun kalla irin tarbiyyar da ke da akwai yanzu ta sha bamban da tarbiyyar ta da idan aka ce ga malaminka na makaranta ko ta boko ne ko wasa yaro yake sai ya samu nutsuwa saboda ga mushinshi nan zai zo ya wuce sai ya mushi getuwa ta mutunci da sauransu ya da kimar daraja ce wanda a yanzu kuma sai ka samu har ana samu artabu tsakanin dalibi da kuma wanda ke karanta da shi haka kuma abin da ya shafi makarantu na addini su ma kenan ala ai halin kamar yadda na faɗa wani abu ne wanda ya kumshi matakai guda hudu bangaren uwaye bangaren malamai na makarantu addini da na zamani bangaren kuma al'umma gaba daya kowa ya zama tuna kawo gudunmuwa akan tarbiyya ko da ba ƴaƴan da ka haifa bane ba sai bangare na hudu shine bangaren gwamnati ya zama to gwamnati ta yi tsayin daka ta sa ido dole abin da yake kawo rushewar tarbiyya ta ba da gudunmuwa dan kawar da wannan abu da daga cikin su wani shaye-shaye hanyar da za su samu abubuwa na sha a dakile wannan hanyar kuma a matsa yara su zama to suna samun ilimi na kowane fanni da kowane lokaci gwon ta sa ido ta gani za ta ba da gudunmuwa dan yara su zama to suna samun ilimi wannan shine zai iya taimakawa akan samun gyaruwa ta bangaren wannan tarbiyya da take tabbawarewa a yanzu insha Allah na'am
su kuma uwaye
to bangaren uwaye shine kamar yanda na faɗa su aikin da ke kansu shine aiki babba abu na farko kai babban ka zama to kana da tarbiyya saboda Laraba suke cewa fagi da shehu la yuti wanda ba shi da abu zai bada shi ba kai matsayin ka babban ya zama to kana da tarbiyya da zaran mutun yayi aure ya fara aihuwa to duk abin da zai ya kamata zama to abu ne mai tsari abu ne na hankali abu ne na mutunci abu ne na daraja abu ne na wanda za a ce Allah san barka to wannan shine matakin farko sai a waye gari ɗiyan da za ku aifa koyi suke da ku kuma shi yaro duk abin da ma'aifin shi yana ganin daidai ne haka bangaren mata haka bangaren maza kenan su zama to duk abin da zamu yi halaye ne wanda zake abin koyi mai kyau
madalla to masu sauraro mun tuntubi wasu matasa domin jin ra'ayoyinsu akan musabbabin wannan matsala da kuma abin da suke gani ya kamata a yi domin samun maslaha
da farko yaya sunanka
Faruk Isaku Baba na malam
Masha Allah to Faruk mun wayi gari an samu yawan tabarbarewar tarbiyya tsakanin matasa matsayinka na matashi menene yake haifar da wannan matsala ta tabarbarewar tarbiyya
to yin kam ana fahimta wani lokaci kam daga iyaye saboda ina sani har indai yaranka suna tashi kana ba su tarbiyyar da ya kamata kuma kana zama a anguwa da kasancewa zai kawo ma yaranka tarbiyya na gari currently a very big role saboda ni da na tashi babana ya riga ya gaya mana da cewar duk yaran shi da ya kama yana shaye-shaye ko yana bin yaran banza ko yana kawai kishi dai kuma kawai ya faɗi wannan saboda tsoratar da mu ne saboda in ka ji wannan obviously kana karami ba za ka so ka bi yaran banza ba ko ka je ka yi shaye-shaye so ina ganin parents kam gaskiya they play a very big role
suna taka muhimmiyar rawa
gaskiya na tarbiyyar yara
Assalamu alaikum suna na Aisha ina ne Ibrahim gaskiya ni a gani na abokai ma'ana peer group daga nan ake fara samun matsala mafi akasari amma kuma wasu idan kika duba kika gani sakacin ina yi ne amma mafi akasari peer group ne matsala abokai kenan ma'ana kin ga idan yaro ya bata a bangaren peer group in ya bata ya bi abokan da ba su ba ne waɗanda za ki ga misali kila aboki mara sana'a mara sharbiya mara jan magana haka abubuwa haka a nan yake samu matsala sannan kuma ta bangaren iyaye za ki ga abin da yaro ke bukata ba su ganewa sai ne shi abin da bai dace ba suna ganin shi ne su amma ba shi bane kin ga to sun bata kuma ya hada da abokai aikin ga lalacewar nashi ma ya tabarbare
yere tsammai sunana Mustafa Usman Shim gaskiya ni a gani na a ra'ayi na abin da yake causing wannan baya wuce yanayin yanda yara suka tashi tare da iyayen su yakan zama ne cewa wasu yaran ba sa ma tashi a gaban iyayensu kuma ya zama ne cewa yara sukan tashi masu aiki ne suke kula da su gidajensu iyayensu ba sa sanin akan wani tafarki ake daura su ko makamancin haka yawanci zaki ga iyaye da jariri ba sa samun zama a gidajensu kuma sun samu gidansu ke so ina ganin kamar wannan shine dalilin da yasa tarbiyya ya tabarbari tunda kakan kananan yara zuwa kuma tashi kuma kin san duk wanda ya zama ne cewa ya riga ya taso a haka ya riga ya lalace to kuma sai gyaran Allah
ga waɗanda tarbiyyar tasu ta riga ta tabarbare kana gani ana iya shawo kan wannan matsalar duk da sun girma
eh zan iya cewa in aka hada da addu'a
wato yana
amma eh a kan kuma maybe what's the friends din zaka iya maybe cire yaran ka daga in ka samu rutun
matsalar
jin yaro maybe zaka san maybe kille daga makaranta ne ko abokanai in dai har kana da hali zaka iya cire yaran ka daga makaranta ko kuma ku bar area or some kare sa mai yaran ka coffee da cewar ga particular time inda yaro zai dawo gida tunda maybe da kai particular time inda suke haduwa da friends din shi ko wani abu haka rules and regulations zaka ba yaran ka da ba zai taka ba
yanzu da muka tsinci kanmu a cikin wannan hali na tarbiyya ta riga ta tabarbare mecece maslaha
shine dai iyaye ina ga su ranga kula da yaran su kuma especially ma ga iyayen mu maza su da ba sa zama a gida so I feel like kaman yanzu obviously muna tsoron iyayen mu maza more than the matan so su maybe that they can be working hand in hand da maman mu san me yaran ina suke zuwa wa suke makaranta in suka je ma ga wa suke har kalla so daga nan I feel like we can shift the tarbiyyar yara
da can idan aka zo batun tarbiyya a unguwa zaki ga ba sai mahaifinka ne zai tsawatar maka ka ji magana ba kuma iyayen shi ma ba za su sa baki ba amma a yau ko ma nani ne ma ya dan yi wa yaro fada a makaranta na san akwai malaman da suke dukan da bai dace ba wasu iyayen za su wanke kafa su je makaranta su ci mutuncin malami wani ma har a kulle shi a charge office a unguwa kuwa har wani ya je ce wai wani ya mai ɗansa fada zai je ya mishi wanke babban bargo a idan yaron ku wani irin tasiri suke gani wannan
kin faɗa kusan komai kin faɗa kusan komai saboda abin da yake faruwa kenan abin da yake mugun bata yara kenan saboda kin ga yadda kika faɗa da ba ma ka isa ba a ce makocinka na da matsala da iyayenka ka shiga cikin wannan abin baka isa ba ne baka isa a ce ba za ka gaishe shi ba dole ka gaishe shi dan in ma ya tsaya a yau ka ci zuwa iyayenka su za su hoko za su hukunta ka to amma kin ga yanzu babu wa'annan abubuwa yanzu ma a cikin ɗan uwa babu hali ɗan uwa ya riki ɗan uwan shi sai ya zama abin magana har ya kai suna neman tubar ta kansu a police station ko kotu
bincike mu fitar ga wannan matsalar kuma da wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye da su kan kansu matasan
to ni kan ba abin da zai cewa sai dai kuma ganin iyayenmu because I've seen a lot of people at school yeah they come from a very well background and matter ke da ba sa ji magana kyan kai suna zuwa makaranta ko kuma parents din maybe but ba su tarbiya na kai ba kai ta zo yanzu da best before za ka ta ganin rayuwa da yawa so ni ne kira na ga yan uwa na matasan kidi mu yi hakuri na san cewa wani lokaci parents din za su dangwala maka a ce kar ka fita kar ka ba abokanai you always be at home kawai dai ya haƙuri because in maka girma you will be seeing the advantage
riba alfani
ni a gani na mafita shi ne iyayen ya ga gaskiya ba zan ce na da ba in dauki san iyayen sun fara a zuciya a nan ake samun matsala saboda so kala kala ne amma yanzu sun dauki iyayen ya rufe musu ido ne biyo kuma ya kamata su fahimci cewa yaran yanzu da na da ba ɗaya ba ne fahimci irin abokan da za su bar ƴaƴansu suna halaba da su fahimci abin da ya kamata suke wa ƴaƴansu ba komai yaro ya gani yana so ba za ka yi ba komai yaro ya ce so za ka yi ba in yanzu yaro zai iya ce shi abu kaza ya ce san ci ba don kana so ba ka hana shi ka ba shi wanda kai kake san ya ci saboda sha'anin rayuwa amma duk iyayen yanzu ba su san da wannan ba gaskiya sai ka daƙile abokai kai kanka ka kunta kanka don ka faranta mishi rai nan gaba don in ka hukunta yaro dole za ka yi ciwo za ka yi koka amma ne nan gaba za ka ga abin da kai mishi a rayuwa.
A gani na je mafita ɗaya ce, iyaye ya kamata su mayar da hankali su san cewa yara da Allah ya ba su, Allah ya ba su ciwo, sannan kuma Allah zai taimake su a kai. Saboda haka mayar da hankalinsu wajen kula da lafiyarsu da dai wani abu da ya dace su su yi da kansu.
To su matasan fa wace irin kira za ka yi musu?
Abin da su kuma su matasa zan yi musu kira ba zai wuce a ce matasa su nemi sana'a ya zama na cewa suna dogaro da kansu, sannan kuma su daina shaye-shaye. Yana ɗaya daga cikin abin da ke tabarbarewar ƙarfiya na matasa. Duk a lokacin da aka ce sun yi wannan shaye-shayen sun gushe daga hankalinsu da za su je su dinga yin abu wanda ma ba su sani ba. Su kuma an zo ana gaya musu su ga cewa eh ai sun yi wani abu na rashin tsaya na rashin kyautawa kuma abin da biya dame su. Gaskiya dai majority matsalar matasa baya wuce shaye-shaye.
Kafin mu karkara shirin masu sauraro, bari mu leƙa ɓangaren kwalama. Kuma a yau mun gayyato malama Ummul Kultum Umar.
Assalamu alaikum, barkanmu dai da warhaka. Yau zan yi magana akan zan ce mata partial soup, sunan shi win the war. Miya ce da ba ta da wahalar yi, kuma miyan nan za ka ma special guest ne. Yanzu zan lissafa kayan haɗin shi kafin na dawo yanda ake yi na yi bayani a kai. Za ka samu alayyahunka, isasshen alayyahu, ka samu tumaturi, attarugu, tattasai da albasa, ka kuma samu manja, ka samu ganda, nama, ko na sa na rago, na kaza, ko na akuya, kowa da wanda yake so. Sai ka samu kifinka bushashe da gasasshiya, that is smoked fish. Bushashen kuma wanda yake completely dry, wanda aka busar da shi ya zama completely dried ba wai smoked bane. Ganda za ka samu ka gyara shi ka wanke, sai ka samu stockfish ɗinka ka ajiye. To yanzu za mu soma bayanin yadda ake haɗa miyan. Ka gyara alayyahunka ka wanke, idan ka wanke za ka tsane shi a lariya ka aje a gefe tukunna, ka tafasa ruwa ka zuba ma alayyahu. After 5 minutes za ka cire shi daga cikin ruwan zafin nan ya riga ya nuna, sake zuba mishi ruwan sanyi, sai ka sashi a kulan da ka matse shi da kyau saboda za ka dawo kan alayyahu. Sai ka samu namanka ka wanke da kifinka da me. So naman za ka fara sawa a wuta saboda ya tafasa, ka san kifi ba zai yi wahalar laushi ba. So za ka yi saurin saka naman tukunna, idan ya tafasa ya kusan nuna sai ka saka dried fish ɗinka saboda ya ɗanyi laushi. Gandan za ka haɗa dama da naman saboda idan gandan na da ɗan tauri wani baya son ganda mai tauri. So sai ka haɗa da naman saboda ya nuna ya yi laushi da kyau. Sai bayan ya nuna sai ka tafasa, sai ka sa smoked fish ɗinka ko kuma ka bar shi a gefe idan kana so. Bayan nan za ka sauka, in ka sauka tumaturinka da albasa da komai ka sa a wuta ka soya bayan ka niƙa. In ya soyu yanda kake so sai ka tsane naman nan, ka kwashe naman daga cikin ruwa ka zuba a cikin window soup. Idan ka zuba za ka bar ya ɗan tafasa. Naman kana tafasa dole ka saka gishiri da maji. Haka kuma in ka kwashe ka zuba a cikin stew ɗin kana juyawa, za ka saka gishirinka da maji iya inda ka ga ya maka adadin yanda ka ga ya yi. To bayan haka sai ka zo ka ɗauki smoked fish ɗinka, bayan ka gama haɗa komai sai ka zuba a kan miya saboda ka riga ka zuba nama da sauransu. Sai ganyenka za ka dawo ka matsa ruwan gaba ɗaya, sai ka yanyanka shi a tsanake saboda ka san ka dafa shi. So in baka yanka ba a tsanake a hankali za su fito dogaye. In ka yanyanka yanda kake so ya zama a miyan, in kana son shi manya ne fine, in kana so yi ƙanana ne kai za ka yanka abinka. So yanda ka yi shi haka za ka gan shi a miyan. Sai ka zo ka juye a miyan, after few minutes sai ka sauke saboda ganyen ya riga ya nuna. Kuma dama ka manta ka tafasa naman ka da komai kafin ka zuba a tumaturin, kuma tumatur dama ka riga ka soya shi kafin ka zo kuma ka sake zuba ka maida shi wuta da su naman ya daɗa haɗuwa. So in ka saka sorry naman ta ba mai maganan gishiri da magi da za a sa ba, sai ka ɗanɗana ka gani a ɗanɗanan ya maka a haka. Amma kuma idan kana so ka ƙara wani abun, ka san girki ƙirƙira abu ake yi, ko zan ce girki creativity ne. Idan kana so ka ƙara wani abu a kai za ka iya ƙarawa saboda girki iyawa ne, kowa da yanda ke nashi. To kaga kayi win the war soup, kuma za ka iya ci da tuwon shinkafa ko farin shinkafa zaka iya ci da teba zaka iya ci da tuwon masara zaka iya ci da kowane tuwo kake so zaka iya cin windiwo da shi shi windiwo miya ne da zaka iya cin hatta farin shinkafa da shi wani ma zai iya cin taliya da shi
to masu sauraro anan ne kuma muka kawo karshen shirin namu da yau a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su sai kuma Julie Ladders Gresham da ta daidaita mana sauti da sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC take muku sallama muryar Amurka yau ta cancanci